بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin Umdatul Ahkam na Al-Allama Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subdu yau muna 29 ga watan Rabiul Awwal 1445 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yayi daidai da 14 ne ko wanda yayi da 14 ga watan 10/2023 miladiya. Muna fata Allah ya mana muwafaka. Muna cikin kitabu sala, mun fara babu istiqbalin qibla. Babu istiqbalin qibla darasi wanda ya gabata mun fara shi, amma ko hadisi ɗaya ba mu ɗauka ba. To insha Allah yau za mu fara kenan akan shi, babin da ke bayani akan fuskantar al-qibla. Mun ce wannan fuskantar al-qibla shar'i ne na ingancin sallah. In dai akwai kudura, akwai iko, wajibi ne idan mutum zai yi sallah ta farilla, to lalle-lalle sharadi ne na wannan sallah ta zama sallah ta karbu a ce mutum ya fuskanci wato al-qibla. To bayanai sun gabata dai wanda malai ya yi na shimfiɗa kafin shigowa wannan babar, sai dai nuna mana cewa ita dai wannan Ka'aba, ɗakin Allah wadda take garin Makka, wato ita ce alƙiblar musulmai wadda take maɗaukakiya. Kuma a ce dukkan musulman duniya idan suka tashi yin sallah can za su kalla wannan, ya nuna tauhidi da kadaituwa wato na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah da ake bautawa shi ɗaya ne, da kuma yana nuna haɗin kai cewa musulmai abu ɗaya ne. Da ce an rarraba uku ne ko hudu ne, wani ce kalli can, wato akwai yiwuwar a samu rabuwar kai, amma al-qibla ta zama daya. Wannan yana ishara ne na unwani ne na tauhidi. Kuma wannan daki bagire ne, wuri ne wanda yake hada zuciyoyin musulmi, wanda babu wani mutum musulmi a duniya, musulmi dai face zuciyar shi tana wancan wuri, ko da kuso miliyan ya tahi kullum yana shauƙin ina ma ya je can. To wuri ne na haɗuwar zuciyoyin wato musulmai. Kuma a tarihin musulunci ita wannan Ka'abar, kamar yadda muka faɗa, ba ita ba ce al-qibla ta farko. Kafin ita, a farkon musulunci, kafin a shar'anta cewa a daga kallon Ka'aba, mun yi bayanin cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kallon Baitul Maqdis, yana kallon Palestine, inda yanzu ake nake san gima na ana ta fada, ana ta kashe musulmai. To wannan shine yana ɗaya daga cikin wurare waɗanda suke masu alfarma a musulunci. Ɗakin Allah, masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai shi wannan baitul maqdis. To saboda darajar shi da daukakar shi da farko ma kayin hawara kallon Ka'aba ran sallallahu alaihi wa sallama duk zama da yayi to baitul maqdis yake kallo a Makka, nan yake kallo yana salla. Wadansu suka ce a Makka yana kallon baitul maqdis yana kallon Ka'aba, amma lokacin da ya yi hijira sai da ya yi wata 16, wasu suka ce 17 yana kallon Sham, yana kallon baitul maqdis. Daga baya ne ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya canza mishi, Allah subhanahu wa ta'ala ya canza mishi. Da haka dai wadannan, da haka dai wato a cikin ibadarmu mafi girma na ayyuka ita ce sallah. To ita wannan sallar ba ta ingantuwa, dole sai an kalli wannan wuri shine Ka'aba, shine garin Makka. Hadisi na farko a wannan baban malai ce al-hadithul khamis wa sittun an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana yusabbihu ala dhahri ra'ilatihi haythu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi wa kana ibn Umar yaf'aluhu wa fi riwaya كان يوتر على بعيره ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض. تورنا هذه سيدي ديكا بخاري دا مسلم سمفتر دا سو ونيا خطو دا بنگري ونيا خطو دا بنگري اندي اكا حتى الوارق باكدا واتو ديكا ترى ننشكم بخاري دكما مسلم. A hadisi na farko daga Abdullahi dan Umar da Allah tabbata a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yusabbihu ala dhahri rahilatihi yana tasbihi a saman abun hawan shi. To wani irin tasbihi ake ne malaki? To at-tasbihu huna ba faɗan subhanallahi ba, saboda idan aka ce at-tasbih, idan aka ce sabbihillah, me zaka ce subhanallah? To anan tasbih ba wannan tasbih wani cewa subhanallah, a at-tasbih huna yuradu bihi salatun nafila. Tasbih anan da ake ni cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba yana tasbih a saman abu hawan shi ba, a yakan yin sallah ta nafila. Sallah ta nafila ita ake ni da tasbih. Kiran manzo sallallahu alaihi wasallama kenan yana yin sallah ta nafila a saman abun hawan shi. Malai ce wannan min tasmiyatil kulli bismil ba'd, wannan yana daga cikin a ambaci gaba daya da shashin shi. Ana so a ce sallah ko tasbihi wani juz'i ne, wani bangare ne na sallah? Bancin a ce sallah sai aka ce tasbihi, kaga an kira ya sallah da wani bangare daga cikin ta. To wannan shine wanda sai ya kira tasmiyatul kullu bismil ba'd. Wa qad khussat an-nafilatu bismit tasbih, ash-shara'a an kebance tasbihi da sallar nafila. Bas in ka jance tasbihi to ba sallar farilla ba, sallar farilla sunanta sallar farilla, amma an ka jance tasbihi wanda ake nihin sallah, to ana nihin wace sallah ce ta nafila. Qala ibn Hajar wa dhalika urfun shar'i, wannan kuma wani abu ne wanda aka san shi a shar'ance. Nassosi sun nuna ka in ka jance at-tasbihi wanda ake nihin sallah, to sallar nafila ake ni. An fahimta ko? To wannan hadisi kenan Abdullahi dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar sallar nafila, shine ma'ana kana yusabbihu, ya kasance yana sallatar nafila ala zahri ra'ilatihi akan gadan bayan abun hawan shi. Haythu kana wajhuhu, duk inda wannan abun hawan nashi ya fuskanta. Kenan gabas ne, yamma ne, arewa ne, ko ina ya fuskanta yakan yin sallar nafila a saman abu hawan shi, duk inda abu hawan nashi ya fuska. An fahimta? Yumi'u bi ra'sihi, yana nuni da kanshi, mana yana nuni da kanshi. Me mana yana nuni da kanshi? Ruku'i da sujada a nuni ake yin su. Dan za ruku'i sai ai haka, dan za sujada ma ai ai, an gane? Idan ba yana saman ba kuma in zai ruku'i sai ai haka, in zai sujada sai ya dora goshin shi a saman dabbar, ba haka yake ba, nuni kawai yake. An fahimta ku? Shine yumi'u bi ra'si. Wa kana ibn Umar yaf'aluhu, kuma Abdullah dan Umar shi ma haka yake yi. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, yaga manzo yana yi, shi ma Abdullah dan Umar haka yake yi. Wa fi riwaya, a wata riwaya, kana yutiru ala ba'irihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yin sallan wutiri a saman tagoshi. Wa li muslim, riwaya ta Imam Muslim, ghaira annahu la yusalli alai hal maktuba, sai dai tare da cewa shi Annabi sallallahu alaihi wasallam baya fa sallan kafarin la a saman dabba, shi ne ghaira annahu la yusalli alai hal maktuba, sai dai cewa shi baya salla a saman dabba, shi baya sallanta sallar farilla, wace ke yi? Nafila. Wa lil Bukhari, ga Imam Bukhari ce illa al fara'id, kenan banda farilla, sai dai farilla. In farilla ce sai an yi, sai an sanko, sai an kalli gabas, saboda ita a farilla kallon gabas shar'i ne. In ba kalli gabas gaba kai sallah da gangam sallah kamar sai ba. An fahimta ko? Kamar yadda zamu gani kenan, a nafila ce aka yi rungume, aka yi rukhsa. A irin abubuwan da za a fa'idanta a cikin wannan hadisi mai girma, na farko halaccin yin sallar nafila a cikin bulaguro a saman abin hawa. In kana gida akwai yalwa, to abin da ya so ka yi sallah kai ne, ko nafila ce abin da aka so ya fi. In dai babu bukata, me zai hana ka sauka ƙasa ka kalli alƙibla ka yi sallar daga farko har ƙarshe a alƙibla, ko? Yawwa. Kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ne a bulaguro yake yin sallah ta nafila a saman abin hawan shi, saboda ana cikin tahiyya ne, babu dama a tsaya, an gane ko? To sai a sallace ta. To wannan hadisi yana nuna halaccin yin sallah ta nafila a cikin bulaguro a saman abin hawa. Kuma ya ce wa kana ibn Umar yaf'aluhu, Abdullahi dan Umar ya kasance yana aikata wannan. To malaci kaga wannan aikin Abdullahi dan Umar yana karfafa wannan sunnar ta game dukkan wannan al'ummar, saboda ba mujarradin ruwaya bace kadai, ba kawai rawaituwa bai, a'a ya rawaita kuma yana yi. Kaga wannan zai ba irin tarda me ya ba mu labarin sallallahu alaihi wasallam yana yi, kuma wannan abun ba kususiya ba ce, wannan abun bai keɓance shi ba shi kadai, tunda ya rawaito manzo yana yi, shi ma yana yi, a sha gani ma ina iya, saboda abun bai keɓance manzo sallallahu alaihi wasallam ba, ya kumshi dukkan wa dukkan al'ummar shi. An fahimta ko? Wannan ita ce fa'ida ta farko. Fa'ida ta biyu, Imamu Ahmad da Abu Thawr sun tafi akan cewa idan mutum zai fara sallar, to ya fara fuskantar alƙibla. In zai fara, yanzu misali za ka yi wajen maja, kaga arewa za ka kalla, alƙibla ce ba alƙibla ba ce, to amma yanzu in kana saman jakinka ko dokinka, in kana so ka yi nafila, kana so daga nan kan ka tafi ka samu raka'an ka biyu, uku, hudu zuwa shida, in za ka fara sallar sai ka juya abin hawan naka sai ka kalli gabas, sai ka kabbara harama Allahu akbar, to sai ka buga shi yanzu kuma ko ina yake kuma sai ka ci gaba da sallarka. An fahimta ko? Wannan matafiya da suka tafi saboda hadisin Anas yake cewa annahu kana sallallahu alaihi wa sallam idza arada an yatatawwa fi safari, fi safari, lalle shi Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya nufaci ya sallaci sallar nafila a bulaguro, istaqbala bi naqatihi alqibla, sai ya fuskanci alqibla da tagoshi, an gane? Kenan sai da farko sai ya fuskanci ta sai kabar al-harama, thumma salla haisu wajahu rakibuhu. Kenan sa'anan sai yayi sallah duk inda abun hawan shi ya fuskantar da shi. An gane ko? Kenan zin za ka yi? Kenan akwai hadisin da yake nuna cewa wannan hadisi kuma Abu Dawud ya rawaice shi, Imam Al-Albani ya ce hadisi ne hasan. Kenan dan haka idan mutum zai fara zai furci kibla, in yaso kuma yake buga dabbaka duk inda ta kalla ta kada, babu matsala, lahiya lauri. Fa'ida ta uku, rashin halarcin yin sallah ta farilla a saman abin hawa sai da larura. Saboda me yake sallata nafila? Farilla hawa hadisin ya nuna baya halitta sai nafila kawai, amma inda larura babu lahi. Malamai suka ce wato idan mutum yana saman abin hawan shi kuma sallar farilla ta zo, to wajibin shi ne ya sauko ƙasa ya fuskanci alƙibla ya yi sallah. Saboda me? Kada wannan sharadi na fuskantar alƙibla ya fauce mishi. Saboda sharadi ne in ka bari da gangan babu larura kai, to sallaka ba ta yi ba. Amma idan da larura, to idan mutum ya yi sallar shi ta inganta. Tahiyya ce ake yi ba yadda ka iya, ko a cikin jirgi ne ko a mota, lokacin sallah ya yi ta yi kasan kafirai ce ko kuma wajen wuri ne wanda idan aka tsaya to akwai yan wanshi suka iya faru muku su kashe waɗansu su ma waɗansu ta'addanci, ko lokacin sallah ya yi musalla asuba ce rana za ta fito kana gani ko kuma yamma kuke yi, kawai ka kabbara duk inda ka kabbara ka yi sallah dai kawai, don dai kai lokaci ya wuce. An fahimta ko? Kenan da haka a sallar nafila mutum ya kalli ko ina, ko a sama abin hawan shi ne, ma'ana ya halitta ya yi a cikin bulaguro. An gane? Amma farilla baya halitta, dole ya kasar ko sai illa larura. Ita kuma larura dama in ta zo ba a sallar kadai ba, a komai ma a musulunci dai inda larura ta zo takan daga ma mutum kafa abinda bai kamata ma kai kai. Musai haramun ne ka ci shi, idan larura ta kama aka ce menene halaka ne ka ci. Kina da haka kalla alƙibla wajibi ne a sallah na farilla. Idan larura ta kama ba yadda za a yi, to dole kai sallar din za ka kalla. A fa'ida ta hudu, cewa wato mutum a wannan sallah da zai yi, wannan nuni da zai yana daukan matsayin ruku'i da sujada. Nunin da za ka yi yana daukan matsayin abu ka yi haka, yana daukan matsayin ruku'i, yana daukan matsayin sujada. An fahimta ko? Kuma lalle kiblal mutumin da yake saman abin da yake tahiya, jirgin ruwa ne, jikinka ne, motanka ne, motanka ce, alƙiblarka ina ne, duk inda wannan abu ya fuskanta a sallah ta nafila kenan. Kuma wannan hadisi yake nuna mana cewa sallar witri ba wajibi ba ce. Sallar witri ba wajibi, saboda a cikin wata ruwaya mi yace, yace wa fi riwayatin kana yutiru ala ba'irihi, bo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar witri a saman tagoshi kuma duk inda ta fuskanta. Kaga sallar witri ba ma'ana nafila ce, ba farilla ba ce kamar yadda aka yi ta jayayya. Waɗansu daga cikin waɗansu mazhabobi sun ce sallolin farilla guda shidda ne, ta shidda ita ce witri suka ce. To wannan hadisi yana musu raddi, inda wajibi ce inda farilla ce dole a sauko kamar da aka yi azhar, aka yi lasar, ita ma a sauko kasa ita. Amma kasancewar yana yin ta a saman tagoshi wannan yana ce mece ce? Nafila ce. An gane ko? A fa'ida ta bakwai, wato yana daga cikin tausasawa da kuma sauki na wannan addini namu, duk lokacin da aka buƙaci wani abu to sauki sai ya zo. A lokacin da ɗan adam yake cikin bulaguro ba shi da lokacin da zai tsaya ya yi ibadu wanda ya saba a gida yana yi masu yawa, musamman nafiloli. To da ya zamanto ba shi da wannan damar, sai musulunci ya zo da mi sai zo da sauki. A'a, kana tahiyar ma a sama abun sawon ka yi, kana saman injin ka yi, kana cikin mota ka yi. An gane ko? Wannan kuma yana nuna mana tausasawar Allah wanda yake mai bibiyar juna ga bayin shi. Kullum Allah subhanahu wataala duk abin da zai kasance tausayi ne, jin kai ne, to Allah subhanahu wataala yakan yi mana. Fa'ida ta takwas a cikin wannan hadisin, akwai saukin wannan shari'a tamu ta musulunci ta yadda take kwadaitarwa game da dadi akan biyayya ga Allah da kuma ƙarin ibadu, ta yadda aka sauƙaƙe mana hanyoyin wannan. Malai ce falillahi alhamdu wal minna, godiya ta tabbata da kuma baiwa ga Allah subhanahu wataala ta yadda ya sauƙaƙe mana wannan. Imamu Sanani, fa'ida ta tara, Imamu Sanani ya ambata cewa wannan lafazin hadisin da muka gani, ai mun ji lafazin ko tunda farkon shi haka ne, wa fi ruwaya wa muslim wa kaza, yace to wannan hadisin a haka kin shi ba za ka same shi ba a Bukhari ba ka same shi a Muslim ba, sauran shi yana cikin Muslim, sauran shi yana cikin Buhari, dan haka dake an hada ruwayoyi ne na Buhari da Muslim, ma'ana aka hudo da wannan ruwaya. Fa'ida ta goma, malai ce ba a kafa hujja da wannan hadisin akan cewa idan mutum yana sallah abun hawan shi, to sujjadar shi ta kasance tafiyin ƙasa daga ruku'in shi. Wannan hadisin bai nuna haka ko, tunda ni aka ce kawo ta aka yumi ugrasi, yake yin nuni da kanshi, ba nuna ba cewa ruku'i yayi haka, sujjada yayi haka, ba nuna cewa ba. Yanda aka a cikin wannan hadisin ba a kafa hujja da shi akan cewa in ruku'i ne kai kadan, in sujjada ne kai kasa da shi, a hadisin babu wannan. Ko ba an ce ba ayin haka nan bane, malaka sai nuna maka ne yanda ake daukan dalilai kuma ya amfani da su a wajen su. A wannan hadisin babu abin da yake nuna cewa sujjada kasa take da ruku'i, an fahimta ko? Amma ana fa'idantar wannan ne daga hadisin Jabir dan Abdullahi, yayin da yake cewa jitu wa huwa yusalli ala rahilatihi na awal mashriq wa sujudu aqfadu min ar-ruku'i. Wannan hadisin Imam Tirmidhi da Abu Dawud suka rawaito shi. Hadisin Jabir yake cewa ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah a saman abun hawan shi. An gane ko? Yana kallon gabas, su a wajensa gabas al-qibla ce, misali mutumin da yake Madina ko zai zo Makka, misali ko daga Makka zai je Madina, kaga yi in daga Makka zaka zo zaka je Madina zaka kalli arewa ne, daga Madina zaka zo Makka ina zaka kalla? Gusun zaka kalla. Yato to shi ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya amma dabbar shi tana kallon yamma, ya tana kallon gabas, kaga ba al-qibla ba shi, kenan ya same shi a saman abun hawan shi na hawal mashriq, kenan yana fuskantar gabas. Sai ya ce wa sujudu aqfad min ar-ruku', sai ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan sallar da yake a saman abun hawan shi, sujjada shi ta fi ƙasa da ruku'in shi, kenan idan yana sallar, idan zai ruku'i sai ya haka, sai ya dago, in zai sujjada fa sai ya ƙasa da shi kadan haka. An gane ko? Kowanne ga dalilin shi. Wannan hadisin nan shi bai fa shi da kawai yana nuni da kanshi, amma wanne ya gaya mana cewa in za a yi ruku'i ƙasa ne kadan, sujjada ya yi shi ƙasa? Hadisin Jabir dan Abdullahi wanda Imam Tirmidhi da Abu Dawud suka rawaito. Waɗannan su ne ababen da za a fa'idanta da su a cikin wannan hadisin. Sai fa'ida ta ƙarshe wanda malai ambata cewa jumhurun malamai sun tahi akan halaccin fuskantar al-qibla a cikin bulaguro mai nisa da wanda yake kusa. Kowane irin bulaguro ne, ko nisa ne ko kusa ne, halak ne in za ka yi sallaka ka hau sama injinka ka kalli inda ba al-qibla ba. Misali za ka tahi Gidigir ko, sai ka juya shi ka kalli gabas, da kayan kabara kawai sai kai kwana ka juya kawai, kana tahi a kanayi. An gane? To amma Imam Malik shi ya kebance cewa baya halitta mutum yayi sallah ta saman abun hawan shi sai in bulagurin ya kasance mai tsauri, sai bulagurin da aka iya yin kasaru sai aka yi kilo 80 da wani abu. Amma malamai ba su yi muwafaka akan wannan ba, haka dai matsayar da jumhurin malamai suka tai ita ce tafi cewa komai in dai bulagurin za ka yi to kana da dama ka yi sallaka a saman abun hawanka. A wannan suna abubuwan da mun zamu fa'idanta a wannan hadisin. Sai hadisi na gaba, al-hadithu sadis wa sittun, hadisi na 66. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala bainama an-nasu bi quba'a fi salati as-subh idh ja'ahum at fa qala inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qad unzila alayhi laylata al-Qur'an وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وانا حديث أخرجه البخاري في الصلاة ومسلم في المساجد. حديث عبد الله بن عمر حي زدي يدل تبتا أجريس شيدا بابن شيكي تيوا كان عندي حديث wato wajibi ne sallar ta farilla sai an kallimi alqibla, kallon alqibla sharadi ne na mi na ingancin sallah. Sallah ta mi ta farilla nafila ha kana da dama ka kalli ko ina kai sama abun hawan ka ba kana a cikin bulaguro a sama abun hawa amma kana cikin gari ba kawai saboda isa ka kai ga kallin arewa kai nafila ba te ba haka kawai kana zaman zaman ka ka kalli arewa kai nafila ba te ba. An gane ko wannan rukusa ne aka bada a lokacin da ke da akwai mashakka ta a kalli gabas din, amma ga shi kana dama ka kalla kawai kake kallo. To wannan hadisi na Abdullahi dan Umar yake cewa bainama an-nasu bi quba, ma'ana tare da cewa yayin da mutane suka kasance a masallacin quba, shi ne masallacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ginawa da ya yi hijira ya tafi Madina. An gane sai da ya tsaya gina masallacin Quba bayan kwanikai, sannan kuma ya iso zuwa garin Madina. Wannan shi ne kusan masallaci na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina, kuma aka gina musulunci masallacin Quba, masallaci ne wanda yana da daraja da matsayi sosai, yana kudancin Madina, kina daga Madina arewa da Madina, wannan kudu da Madina, Madina tana arewacin shi da ɗan waɗansu kilometer turuwa ne, amma yanzu yana cikin garin Madina, cikin gari ne tun daga masallacin manzo Allah haka sai Quba cikin gari kake. Annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yace duk mutumin da tashi takanas yaje masallacin Quba ya raka'a biyu kamar yayi umara ni sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da aka masallaci ne wanda yana da falala sosai. To yayin da mutane suka kasance suna masallaci suna a masallacin Quba fi salati subhi a sallar asuba, a masallacin Quba suna sallar asuba, iz ja'ahum at, yayin da wani mai zawwa ya zo musu abinni, ma'ana wanda yayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko kuma ma'ana daga yazo musu daga Madina, daga cikin garin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama, yazo wajen su suna sallar asuba suna kallon Baitul Maqdis suna kallon Sham. An gane ko yanzu da yazo sai gansu suna kallon arewa, shi kuma yanzu an juya alqibla an maida ta ina kudu, da yazo sai ce musu faqala sai ce inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qad unzila alaihi laylatul laylata qur'anu, yace haqiqa nabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana a dare daren da ya gabata an samkar mishi da qur'ani, abin da nake da qur'ani ma'ana an samko mishi aya, magawata da suka ce qur'ani aya ɗaya musu qur'ani suke ce mata wanda muka ce Qur'ani muna nemi mushaf gaba ɗaya shi to aya ɗaya ma Qur'ani aya biyu ka juzu in ma aya Qur'ani to yake cewa ya ba su labari suna cikin sallawa ya ba su labarin cewa an da daddare an sauko wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Qur'ani a cikin wannan Qur'anin da aka sauko mishi wa qad umira an yastaqbila alqiblata haqiqa an umurce shi ya fuskanci alqibla to wannan kalmar ta alqibla wato Bukhari da Muslim ya zo cewa wa qad umira an yastaqbila alka'bata an umurce shi ya fuskanci ka'aba kuma wannan ya fi hito da ma'anar ko yanzu su waɗannan masu sallah ina da alqibla su Baitul Maqdis in wani ya zo ya ce musu ai aya ta sauko an ce a fuskanci alqibla ba ma ƙarin nutsuwa ba su ci gaba da kallonta kenan ba za su iya ganewa ba cewa ka'aba ce ma'ana alqibla ce aka canza an baba sai dai in akwai wani hazafin da aka yi amma dai a haka kaga ai za su da haka malamin suka ce al-adbab shine cewa an yastaqbila al-ka'bata wa al-qibla ba an gane ko na'am kenan hakika an umurci Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ayar da ta sauka a gare shi cewa ya fuskanci al-qibla fastaqbiluha a lokacin yace mala ku fuskanci ka'aba suna cikin sallah wa kanat wujuhuhum ila ash-sham a lokacin huskokinsu suna kallon sham suna kallon arewa fastadaru ila al-ka'bati kawai sai suka juya suka yi katantan wali mamin yana juya suna juya yana juya a cikin sallar yanzu aka koma ake kallon ina ake kallon ka'aba an gane ko a faɗar shi da yake cewa qad unzila alayhi al-ayata ko kuma alayhi laylata qur'anu mana an sabko mishi da qur'ani yana nufin faɗar lamar da kuke sarki qad nara taqalluba wajhika fi as-sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wani ayat ta sabko qad nara taqalluba wajhika fi as-sama' mun ga jujjuya fuskanka a sama kira sallallahu alaihi wasallama kamar nema ne yake yana roƙon Allah ga Ka'aba a kusanci ita ce mafificin wuri a saman bayan ƙasa dan me zai kallon Sham a bashi dama mai kallon Ka'aba yana ta sa wannan aran shi yana fata Allah ya ce to falan walliyannaka qiblatan tardaha mana za ka juya ka zuwa ga alqiblar da kake so ka yarda da ita dan haka fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka juya fuskanka wajen Ka'aba wajen ɗakin Allah ko masallacin Allah mai alfarma ita ce Ka'aba to wannan ayata ce ta sauka wannan bawan Allah ya zo ya gaya musu suna sallah a masallacin Quba kuma suka juya suka kalli ita wannan Ka'aba a abubuwan da za a fa'idanta a wannan hadisi abu na farko wato al-qibla ta farko wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalla bayan hijira ita ce Baitul Maqdis wannan hadisi yana cewa kenan lokacin da ya tayi Madina ina yake kallo Baitul Maqdis kenan lokacin da yake Makka ya kalli Ka'aba ya kalli Baitul Maqdis a zance mafi inganci wani sun ce lokacin da yana Ka'aba ma yana Makka ma Baitul Maqdis yake kallo amma da cewa fi inganci ya kalli Baitul Maqdis ya kalli Ka'aba amma lokacin da ya tafi Madina lokacin akwai Yahudawa wato kuma can ne ma'abab na ar-rusul nan ne mazamna dukkan annabawa Allah suka sanka yake kallon can an gane ko to bayan wata 16 ko 17 Allah ba shi dama cewa ya juya ya kalli Ka'aba dan haka dai da aka yi hijira da farko a can ana kallon Baitul Maqdis ne sai naka juya shi yake kallon Ka'aba hadisi na nuna haka fa'ida ta biyu wato al-qibla al-muslimai yanzu daga ƙarshe mana ta tabbata ne zuwa ga Ka'aba yanzu abin da yake wajibi akan mutum in zai yi sallah ya kalli ina ya kalli Ka'aba, kaka ce yayi da horkon musulunci yana kallon Baitul Maqdis, ita ma yayi alƙiblar mu ce, sai kace to bari ni ma in dan taba wata ran na kalli Ka'aba wata ran kalli Baitul Maqdis, kaza ku fahimta iri iri ne ko yadda su manzon sallallahu alaihi wasallam su ma sun dan taba ne bari dan taba. To bayan wannan ayar ta safka, wato alƙiblar musulmai ta tabbata cewa zuwa ga Ka'aba musharrafa kawai mutum zai kalla. Abinda yake wajibi akan mutum ya kalli Ka'abar ita da kanta in yana ganinta. An gane ko? Kamar a ce gata kuma ni zan kalli, yanzu misali a zan tana gabana, ina ce alƙiblata bayan ma ba, to tun daga ta nan ni ina wancan wurin ba zan kalli can ba, tun daga ta nan dole ina zan kalla nan, zan kalla duk inda muke a kewayenta kowa nan zai kalla, ka ce wanda suke yamma su kalli can, na can su kallo nan, a sai dai miyo kowa ita zai riƙa kallo ga wanda yake mi yake ganinta. Mutumin da kuma baya ganinta idan tana gabacinka to kawai ka kalli gabas, tun daga bangon can kowa gabas zai kallo, zai kalla nan ne shaqar kin kuma da ni'imar Allah ce ai fa walli wajhaka shaqar wurin, kaga yanzu anan ba ce maka ka kalli mi, ka kalli ita Ka'abar kanta, ka kalli inda jihar da take a wani wuri take anan gabas take, kowa kalli gabas. Amma in aka ce dole ya mun kalle ta to sallan mutane miliyoyi ka ba za ta karbu ba, saboda ba wane ne zai samu daidaiton a ce kakkak, yana da wahala. Daga kenan, da haka daga ƙarshe dai alƙiblar musulmi ta tabbata ne akan kallon ɗakin Allah mai alfarma Ka'aba, kana gindi shi kana gani shi, shi za ka kalla, in ba ka gani shi to ka kalli wurin da yake. An fahimta ko? A fa'ida ta uku, wato hadisin yana nuna mafi girman wuri, mafi ɗaukakan wuri da daraja a saman bayan ƙasa shine ɗakin Allah subhanahu wata'ala, shine ɗakin Ka'aba. An gane ko? Ya muka gano haka domin alƙiblar musulmi ta tabbata daga ƙarshe cewa mi za a kalla Ka'aba, kuma Allah subhanahu wata'ala baya tabbatar da wannan annabin mai girma da wannan ma'ana wannan al'ummar zababba akan abu wanda yake ba shine mafifici ba. Allah subhanahu wata'ala ya keɓance mu ya tabbatar da mu akan wannan ɗaki mai girma, a ce shi ne za mu kalla da ƙarshe, to ya nuna cewa duk a saman bayan ƙasa babu wuri mai alfarma, babu wuri mai girma kamar mi, kamar wannan ɗaki. A fa'ida ta hudu, wannan hadisi yana nuna mana halaccin an-naskhu fi shari'a, mana kaman a mana a goge hukunci da wani hukunci ja'iz ne. An ce ana kallon Baitul Maqdis, kuma wasu dalilai suka ce yanzu ba na wala kalla, kaga an nasu go an shahe wancan, an tabbatar da wannan sabanin Yahudawa da kuma sabanin waɗansu wanda suke inkarin nasu. A fa'ida ta biyar, duk mutumin da ya fuskanci wani wuri a cikin sallah sa'annan ya bayyana a gare shi kuskuren shi, yana cikin sallan sai ya gano cewa na yi kuskure, me zai yi? Ko juya zai, ba zai yanke sallah ba. Kana sallar isha'i kawai fi kallon arewa, ka yi raka'a biyu sai wai aka ce maka kayewa ne arewa cewa, to kawai me za ka yi? Kawai sai ka juya ka koma ka kalli gabas, kuma ka ci gaba da sallarka, kuma sallarka ta yi. Ina ta gani. Sai fa'ida ta shidda, wato hukunci baya lazimta ga mutum sai bayan mi, wato dalili ya riske shi. Kaga alƙibla an juya ta wato tun jiya wadansu malamai sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam bayan la'asar ne yayi magariba yana kallon Ka'aba, yayi isha'i yana kallon Ka'aba, yayi asuba. Mutanen Quba ba su da labari, su yi da asuba labari ya zo musu, suna sallar suka juya suka kalli Ka'aba, kuma wannan sallar ta yi, kuma wanda suka wuce baya su ma sun yi mi, sun yi mi yasa? Saboda hukuncin bai zo musu ba. An gane ko? Da haka kenan, hukunci baya lazimtar bawa sai dalilin ya zo mishi, amma kafin dalili ya zo to wannan abin baya hawa kanka, baya zamantowa wajibi ne a gare ka. Hadisin yana nuna mana cewa labarin mutum guda yardadde to ana karban shi, inda akwai dalilin suke nuna tabbatuwa wannan, ana karban wannan dalilin. Ina wata gani kaga mutum ɗaya ne suna cikin sallah ko yaje ce kai je Qur'ani ya sauko, an canza alƙibla ku juya, suka juya, mutum ɗaya ne yazo. Kamar da muka faɗa dama khabarul wahid, wannan wani abu ne wanda ake ta jayayya a kai shi, akwai wanda ba su yarda ba. Wai yanzu aka bada duk mutumin da zai bada labari to sai ya zama mutum biyu adalai, ai ta ka sharɗa, in dai mutum tabbatacce ne ka dalili to ana karɓan shi. Kuma wato fa'ida ta takwas, wannan hadisin yana nuna mana cewa aiki a cikin sallah ko da ya yawaita, idan dan maslahar sallah ce, dan gyaran sallah ne, baya bata sallah. An fahimta? Kaga waɗannan mutane suna cikin sallah ko kuma suna kallon arewa, suka juya suka dawo suka kalli kudu, wannan aiki ne ko ba aiki ba ne? To malai ya ce aiki ko da ya ɗan yi yawa, in dai akan masala sallah ce, baya ne, baya ɓata sallah. Don haka dai waɗannan su ne abubuwa manya-manya wanda zama fa'idantu da su a cikin wannan hadisi. Imam Tahawi yake faɗa a cikin wannan hadisin akwai dalili akan cewa duk mutumin da bai san ba farallancin abu, kuma da'awar wannan abun ba ta kai zuwa gare shi ba, to farallancin wannan abun baya hawa kan shi, dole sai an tsaida mishi hujja, sai an tsaida hujja kan wannan, kamar da ya zance wancan wato wanda ya gabata. Da haka da gurguje sai hadisi na gaba, alhadithu sabi'u wa tis'un, hadisi na 67. An Anas bin Sirin qala istaqbalna Anas radiyallahu anhu hina qadima min ash-sham falaqinahu bi'aini at-tamri fara'aytuhu yusalli ala himarin ووجهه من ذات الجانب من ذا الجانب ووجهه من ذا الجانب يعني أن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. أخرجه البخاري في الجمعة ومسلم في صلاة المسافرين. وأنا متفق عليه ني بارد مسلم سمت هذا الحديث. حديث دجا أنس بن سيرين. ما ليش أنس بن سيرين أخو الإمام الكبير. وأنا تقول أنا ما لمي شهر رأي أبو مسلم شيء. والتابعي الشهير تابعي وندك شهر رأي شين محمد بن سيرين. شو أنا أنس بن سيرين. Dan uwan wane ne? Muhammad bin Sirin. Kaga Muhammad bin Sirin ma'ana tabi'i ne, malami ne wanda yake sananne a musulunci. To shi wannan Anas bin yake cewa istaqbalna Anasan bin Malik kenan, kuma mun karbi ma'ana mun tarbi Anas hina qadima min ash-sham, yayin da yazo daga Sham. wato ga wurtaccen malami ne aka ji labari a gari zai zo sai waɗansu sun tawaga suka fita domin su tarbo shi shine Anas yake cewa yace to mun mana istiqbalna Anas mun je mun tarbo Anas yayin da yazo daga Sham sai yace falaqinahu bi'aini tamri sai muka hadu da shi a ainu tamri malaka cewa ainu tamri baldatun ala hududil iraqil garbiya gari ne wanda yake kan iyakan iraqi na wato yamma yakfuru fiha tamru gari ne wanda yake cike da dabinai sai yake kira sunan ainu tamri an gane ko to sun asmana suka je suka tarbo shi har zuwa nan sai ta fara'aituhu yusalli ala himarin Anas bin Sirin yace sai naga Anas dan Malik yana salla a saman jakin shi wa wajhuhu min dal janib yace fuskar shi tana kallon wannan bangaren ya'ani abinda yake ni an yasaril qibla kenan yana ma'ana fuskar shi tana ma'ana tana hagun alqibla kenan ba alqibla yake kallowa فقلت انا سيتما انس بن مالك رايك تصلي لغير القبلة يا نغنك كانا صلى با كانا كلن القبلة با فقال سي انس بن مالك يتي لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته يتي اي ان با دان نغى رسول الله صلى الله عليه وسلم يانا هكا با دا بني با كاغ وانا حديثن كسان ديدي يكي دا حديثن ديمي نا فرقو وندي غباتا كو cewa idan mutum yana sallatar nafila a cikin bulaguro ba laifi kai sallah a cikin mota ko a saman inji ko a saman jeki ko abin da ya kama da haka malike cewa ma yu'khadhu min alhadith irin abubuwan da za a fa'idantu da su a cikin wannan hadisi abu na farko malike cewa alhadithu lam yubayyin salata ana hadhihi a fardun hi am nafl wato wannan hadisi na Anas ai bai nuna bane cewa shi wannan Anas dan Malik farilla ce yake ko nafila an fadi kawai ya gan shi yana sallah saman abun hawan shi sai mallan ta kama wa min al ma'lumi annaha nafl amma abu sananne mi ce yake nafila ce ita ce wanda aka halitta shine manzo yake yi yace li annahu al ma'hud shine abinda aka saba shine aka karantar da mu min filin nabi sallallahu alaihi wa sallam alladhi ra'ahu anas wa ghayruhu kina wannan shine abinda aka sani daga aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Anas ya ganshi yana yi da wani Anas kaga sai ganshi yana sallata ta sallata mi ta nafila fa'ida ta biyu anna qiblatal muslimina ala ar-rahila haythu tawajjahat bihi rahilatu mana alqibla mai salla a saman abun hawan shi alqibla shi inda abun hawan shi ya fuskanta kaga Anas alqibla yake kallo a to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar na uku shine jawazu salatin nafilati ala ar-rahila fi safari walau himara halaccin yin sallah a saman abun hawa a bulaguro ko da kujeki ne wani kan ya ce wato yaya jaki kuma haramun ne kuma a yi a saman jaki halaka ne kenan babu laifi in dai abun hawa ne babu laifi kenan kai ina watan fahimta sai babu sufu ina ganin za mu dakata insha Allah kenan da sai na gaba sai mu tashi horkon babu sufu babin da yake bayani akan sufu abinda muka faɗa dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana umurana kullah wa la takilna ila anfusina tarafat ayn Allahumma aminna fi awtanina wa aslih aimmatana wa wilata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته